Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai tarantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada ƙuri'a yau Lahadi ta kiran taron gaggawa na musamman na babban zauren majalisar mai mambobi 193 kan mamayar Ukraine da Russia ta yi, wanda a iya yi gobe Litini a cewar jami'an diplomasiya. Ƙuri'ar wadda kasashe 15 mambobi za su kada ta dalla-dalla ce saboda karwata daga cikin kasashe masu kujerar dindindin, wato Russia, China, Faransa, Burtaniya da kuma Amurka, ta iya hawa kujerar na'i. Matakin na buƙatar ƙuri'utara na amincewa kuma da alamar za a samu, a cewar jami'an diplomasiya. Sau 10 ne kadai aka taɓa yin irin wannan zama na babban zauren Majalisar Dinkin Duniya tun daga shekara ta 1950. Buƙatar a yi wannan zama kan Ukraine na zuwa ne bayan da Russia ta hau kujerar naki ranar Juma'a game da wani daftarin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya na yin tir da mamayar Ukraine da Russia ta yi. Kasashen China, India da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ƙaurace a yayin da saura 11 suka kada ƙuri'ar amincewa. Mamayar Ukraine da Russia ta yi na iya tilasta 'yan gudun hijira wajen miliyan 4 su tsere daga ƙasar, a cewar Majalisar Dinkin Duniya a wannan makon, wanda hakan zai haddasa matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a Turai cikin shekaru sama da 70. A cewar babban kwamishinan sashen kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya, Filippo Grandi, zuwa safiyar jiya Asabar, 'yan ƙasar Ukraine sama da 150,000 ne suka ƙetara zuwa makwabtan ƙasashe, kuma kimanin 75,000 daga cikinsu sun shiga ƙasar Poland ne. Jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu sun jaddada ranar Juma'a cewa za su aiwatar da takunkumin da Amurka da Turai suka kakaba kan abubuwan da Russia ke sayarwa, to amma ita kanta Koriya ta Kudun ba za ta kakaba ma Russia takunkumi ba. An da ya kakaba ma Russia takunkumi a wannan makon ne saboda mamayar Ukraine da ta yi. A matsayinta na ɗaya daga cikin al'ummomin duniya kuma mai sauke nauyin da ya rataya a wuyarta, gwamnatin Koriya ta Kudu za ta goyi bayan matakin da aka ɗauka na bai ɗaya, ciki har da takunkumin tattalin arziki, saboda daƙile mamayar Ukraine da Russia ta yi da ƙarfin soji, don kuma a warware matsalar cikin lalama, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar shekaran jiya Juma'a ta kafar Twitter. Wannan ya mawafaka da furucin da shugaba Moon Jae-in ya yi tun da farko a ranar, inda ya yi kiran da a warware rigimar ta hanyar tattaunawa ba ta yaƙi ba. Kayan lataro ne da na motoci waɗanda su ne Koriya ta Kudu ta fi turawa ƙasar Russia, su ma wannan takunkumi na baya-bayan nan da ma'aikatar cinikayyar Amurka ta yi shelar kakabawa ma kayan saidawa zai shafe su. Masu zanga-zanga a sassan duniya ɗauke da tutoci masu launonin shuɗi da rawaya sun yi ta bayyana goyon bayansu ga mutanen ƙasar Ukraine jiya Asabar, tare da kiran gwamnatocin ƙasashe su ƙara azama wajen tallafa ma Ukraine a ladabtar da Russia, a kuma kauce ma duk wani zarcewa zuwa cikin yakin da kaɗar wannan. Ɗaruruwan mutane sun yi tattaki cikin ruwa kamar da bakin ƙwarya a birnin Sydney, suna ta ɗaga murya suna cewa Ukraine za ta yi galaba, a yayin da kuma masu zanga-zanga a birnin Tokyo suka yi ta kiran da a kori Russia daga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Dubban mutane ne suka bazu kan tituna a Turai. Wani jirgin ruwan yakin Amurka ya bi ta mashigar ruwan Taiwan ɗin nan mai sarƙaƙiya jiya Asabar, a wani abin da rundunar sojin Amurka ta kira ɗan kewaye da aka saba, amma wanda China kuma ta kira takala. Bataliya ta 7 ta sojojin ruwan Amurka ta ce jirgin samfurin Aleburg class mai ruguza makami mai linzami mai suna USS Ralph Johnson yana sintiri ne kawai irin na yau da kullun a yankin ruwa na ƙasa da ƙasa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikido ne. Kasuwa
Jama'a assalamu alaikum. Wannan shiri na kasuwa akan mikido da sashin Hausa murya amakin shiryawa kuma ke zaga kasuwanni daban-daban don kamo koyannan da ake toya a kasuwanni daban-daban wanda wannan shirin zai kai kasuwan da ake sayar da karafa da ake kira a Jakuta ko kuma Strap a takaice.
Yawa ta mangani a wannan kasuwa naku inda kuke sana'ar sayan karafa haka kuma ku saida ko kai zuwa har zuwa garin a Jakuta ko da farko zaka fara gabatar da kanka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Muhammad Usman, baban nan wanda aka fi da suna baban nan na Gomar Airport a bus stop.
Kuma kai ne shugaban wannan kungiya?
Ni ne chairman na Borno State na wannan kungiya.
Na masu sayan karafa wanda aka fi sani a Jakuta. Na ma ina kuke samu wannan karafa?
Eh akwai na sassan Najeriya muna samu kauye da kuma cikin gari duka ana samu. Da kuma gurin da ake sarrafa karafa na gurin makarantai, gurin da ake kera body, gurin da ake da gyararrakin karafuna da duka nan muke samu irin karafuna.
In kusa kusai wannan karafuna kuna tarawa ne haka nan? Ina kuke kaiwa?
Eh muna tarawa, muna kawo gurare da yawa. Ana kawo Lagos, ana kawo Abuja, ana kawo Kano, ana kawo Oshobo, ana kawo Port Harcourt.
Wato garura daban-daban ne kuke kai wannan karafuna. Kaman kuna sayan wannan karafuna hannun yara ne ko kuma hannun makanike?
Eh akwai wanda muke sayi a hannun makanike, akwai wanda muke sayi a hannun yara, akwai kuma wanda muke sayi a ministry na gwamnati inda kai Gonjo duka muna saya.
In kun taro wannan karafuna kamar akwai riba ga shi?
Eh alhamdulillah, ai duk sanan daga sani a Langoro ana samun riba a ciki kuma ana samun faduwa.
To menene za iya cewa kamar kasara kuke doka a cikin wannan sana'a?
Eh akwai karafunan kasan kala-kala ne, karafunan kala-kala ne, kuma da yingo, kuma da special, kuma da mixed material, amma wanda aka fi samun asara da shi a cikin sa jawa gaskiya an fi samu akan mixed material din.
Me yake cewa yingo?
Yingo da wani karfe ne, zallalan karfe ruwa, ba wani kwano, ba gungumi, ba wani mai, shine yingo.
Shi special material din ba?
Shi kuma special material kamar spring da ya karye, kamar shaft da ya karye, kamar gindin mota da sauransu shine special.
Da to kaman a wajen mutane kuke samu haka ko ya?
Eh muna samu a gurin makanikai kamar sun bude engine mota, wasu kayan da suka mutu suka sai suka san da suka sabo himu sai wayannan hannun su.
Ga wani malami na gaba kuma nan. Ya sunan malami?
Sunana Musa Hamza, an fi cikin kiyala Musa Kifi.
Sai ma kana wannan kasuwa?
Wallahi da ita na tashi kuma a cikin ta nake dumu-dumu.
Ai na kuke senta?
To bayan da ba mu siya muna kusa samu wajen makanike, wajen ma'aikata haka dai sarrafa abubuwa dai duk da abin da ya shafi karafuna ne haka da su insha Allah.
In kuka sai wannan karafuna na ina kuke kai?
Eh to muna bayan da ba mu siya muka kaiwa Lagos, Kano, Port Harcourt, Abuja, duk muna da din da dai kamfanin daga suke har kasa na makwai muna kaiwa.
Kamar akwai riba cikin wannan sana'a?
Insha Allah, da yi bawa jin sana'a da ake ciki da akwai riba akwai asara, ba wanda baya kasancewa.
Wannan samu za kuma wannan kaman karafuna ne kawai wanda ana ganin su ba su da amfani da gunguna da sauransu. Kukan tara zuwa ka ba wani kaman ana shiga cikin hatsari ne ko aka saya abin da ba amfani?
Eh to ai gasar aka ce da mun ita harka dole ne akwai kalubale a ciki ko ba gaskiya ba. Wasu za gani ga abunin ma kasiya kana gani zaka samu kuma zai zama muka asara, wani ma kuma za gani wasu abubuwan ma ba abun amfani bane kuma sai zama muka abun amfani.
Now a kuma a wannan jaha ne cikin garin Maiduguri kuke samu wannan karafuna ko har waje?
Eh to gaskiya a cikin Maiduguri da kuma kewayen Maiduguri, amma da yake yanzu muna cikin wasu halaye gaskiya mu cika shiga kauyuka ba duk abubuwan da muke duk a cikin gari muka yi.
Ga wani malami na gaba kuma. Ya sunan malami?
Sunana Abdullahi Ibrahim.
Kai malami
wanda suke kana da Abdullahi Mai Kiyasi, yaran Abdulrahman Yalo.
Kai ma mai sana'ar karfe ne?
Eh mai harkan wannan sana'a na karfe ne.
Kamar sai sana'ar na ku take?
Eh to sana'ar mu kuma alhamdulillah muka samu rufin asiri a cikin ta ce da sha bakin gwargwado.
Shekara nawa kana wannan sana'a?
Eh na kai kamar shekara 10-11-12 a ciki.
Duk a cikin wannan sana'a?
A cikin wannan harka.
Kuma kamar wani sababi ne za a iya cewa ana ko kuma wani kalubale ne ake fuskanta sakamakon wannan sana'a?
Eh to kasan cikin rayuwa kowane irin abu kake akwai kalubale kuma akwai abubuwan da aka samu akwai karuwa kuma akwai rashin karuwa a ciki. Misali ta haka mai irin tana mu na karfe wannan ta yi akwai mun ta kasa yaka fadi akwai mun ta kasa ma ta kuma ka ciri ba to shi ne abin da muke yi
amma ku kuna ciri ba
alhamdulillah ina ke ga maka yanzu akwai mun ta kasa mu ciri ba akwai abin da mu sako mu fadi dama wannan sunna ne na kasuwa na rayuwa kuma haka ne
kamar a cikin mai dubu ke samu wannan karfe ko kuma har wajen
muna samu a nan cikin garin mai dubu kuma kan samu a gefen gari har zuwa wajen kan fitan da musu ko mu kawo
na gode kwarai ga wani malami kuma ko yau ya sunan malami
sunan Salman Abubakar Kaura
to malam Kaura gashi amma ana kiran ka da Kaura kuma kana wannan sana'a na karafuna kamar shi kana nawa kai kana suke sana'a
eh zan da kai shekara 22 haka
kana wannan sana'a to wannan sana'a take a gare ka
sana'a to alhamdulillah gaskiya sana'an nan fara ce abu rufa asirin gaskiya Allah ya rufa mana sisa rufa mana asiri
na san kai ma aure a cikin wannan sana'a
eh ka duk abin da samu a cikin ta samu gaskiya alhamdulillah
shekara nawa kace kana ciki
shekara 22
cikin wannan shekarun kamar akwai kalubale ka fuskanta
eh to gaskiya alhamdulillah gaskiya da sauki akan kalubale irin wannan saboda dama shi mutum yana rayuwa a duniya to da zaka abuwa daban-daban wanda ma wani bai san da shi ba warko da ma san da shi
to daga nan kuke samu wannan karafuna
wannan karafuna na mu gaskiya daga iya cikin Maiduguri ne ka samu karafuna na bana zuwa waje ne mu karfe kuma da sauran su
kuwa suke kamu karafuna
karafuna eh to akwai manyan masu kudi wanda in motar su ya gaji za su sayar mana za su canza rantsar mana wannan kwandon din mu saya mu zo mu kuma mu zo mu mai shi a Jakuta
kamar kuna iya tsare mota haka mu zai tambutu kuma dai su a Jakuta kuma a ja saida
ya kika haka ne ai da ma shine mutum da mutum mu ce muke shine muke saya ba mu saida mota mai kyau gaskiya
na ga har gungun nayi kuna tara haka yara suka kawo gungun nayi wani lokaci kusa
eh wannan yara suna kawo gungun nayi lokacin saya amma ni ba nake saya akwai yara kanan suke saya
kamar wani gungun nayi nake saya
kuma me yin na tumatar haka wannan an amfani shi a gida an jefar gungun madara ne an jefar abola shine in yara suka samu to sai zo su kawo mai yara haske
ya sunanka
abba ka kama Muhammad
ya shekara nawa kana wannan sana'a
na kai kusan at least zai kai shekara 21 haka
to wannan sana'a kana yin ta kusan shekara 21 kamar mun kutara karfin nan me yake da shi
mai mun tara karfin nan da muna kaiwa irin su Kano irin kamfanin ka da wani wayewaye zamu kai
to kaman su wannan kamfani na Kano kamar me suke yi da shi
suna yin su rodi su wani wayewaye me suke da suke
suke su wayi da su rodi haka da ake gini da
shi
a shi kuna bada guduma wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa
muna bayarwa
kamar cikin wannan shekarun kamar wani irin kalubale ke ka fuskanta
wanda ba yi gaskiya kowane ne
wani ne ka fuskanta
muna samun alheri fiye da duk abubuwan da muke da shi muna samun alheri gaskiya fiye da inda yake abin nan
ko
ana samu alhamdulillah
na'am to cikin wannan sana'a kamar me za a ce ka samu nasara akai
zan mu ci da sai dai godiya sana'a na ya rufe mana sai sosai a cikin muna sha kuma muna yin komai da komai aure su wani duk da shi muke
a cikin kana da iyali a
sosai makai sosai makai
kuma a cikin wannan sana'a
kaje a cikin wannan sana'a kuma yana ci na sha
kamar shekara 20 da kana wannan sana'a kai wannan sana'a kai hada da shi ne ko kuma wannan sana'a ka dogara shi
da ina in kira tukuna daga baya kuma na zo na koma harkan a Jakutan nan
kuma shi a Jakutan akwai fita
sosai ma akwai kuma faduwan shi kuma akwai fitan
amma fitan ya shi faduwan yawa
kowanne akwai duk wani kasuwa akwai faduwa akwai dama samu a ciki
na'am
kowanne kasuwa
eh
ana samu kuma wani lokaci sai a samu shine kasuwa dama
kamar akwai ne danka ko kuma wani naka da ya gaje ka a wannan sana'a
akwai yaro na yaro dan gidan yaya na haka wanda muke zuwa muke harkan tare da shi
kuma yana bin ka shi
ma ya ga yana bin mu kuma har gobe yana cin abinci da shi
na'am bawon shekara nan kuna tare
ya kai kusan shekara dai ya kai kusan shekara 5 ko 6
kuma kuna tare
shi muna tare da shi
yawa cewa mun zan komo gare ka kamar wannan karafuna akwai wani lokaci kamar za a samu kayan mota mai amfani da solon su in an zo bukata haka nan kamar akan samu irin wannan a wurin ku
eh wannan shine ake kiransa kayan gungun kenan duk lokacin da mai wani mai kudi ya tara kayayyakin sa tsofi na gidan shi ya kira mai a Jakuta ya sayar mishi in mai a Jakuta ya kawo wajen shi su kuma makanikai suna zuwa su bincika cikin kayan za su samu mai dan kyau wanda zai so sayar ma masu mota wanda za a iya mera jikin mota ana samu yin wannan
me sunan wannan kasuwa na
sunanta Jakuta wanda aka fi sanin ta kenan amma ainihin sunan ɗin su crab ne irin matattun karafuna kenan eh ya dan ajakuta din sunan gari ne kamfanin a can ajakuta ne shi ne aka samu sunan ajakuta
tun masu sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa a kamiki dole da sashin Hausa na muryar Amurka su shirya kuma ke gabatarwa ni Haruna Radabiu daga birnin Maiduguri
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
suna Isa Almasihu suna na Reverend Sabu Bachiri magatakar da ikkilisiyoyi duka na Nijar a nan birnin Niamey yau zan yi wa'azi na minti biyu cikin magana Allah wasika ta wi daga hannun Bulus zuwa ga dan sanarwa ne a Timotawa daga sura 3 daga aya 1 zuwa aya 5 kan magana shine karshen duniya ko karshen zamani yace masa amma ka fahimta a zamanin karshe za a shawaya kware yadda kamata mu gane cikin wannan lokacin kada shine lokacin da mutane suke yanzu abinda muke ganin muna fuskanta shine abinda magana Allah ta rike ta bayyana mutane ga sunan ba zaman lahiya mutane ba kamna mutane ba son juna ga sace-sace ga kashe-kashe ga ibada amma an ka beta kadan sai a gani mutane zuciyarsu ta rube zuciyarsu ta lalace yaya za mu yi dan mu kiyo kan wannan dole sai in dawo ga magana Allah dole sai in dawo ga tsoron Allah wannan kira shina zuwa ga shugabannin mu na Afrika duka zuwa ga al'ummai duka ya kamata mu yi hattara mu ba juna hannu mu zauna cikin salama in ba mu yi anniya ba rayuwar tantamu za ta tarwace a gaba ɗaya to wane ne zai ceto mu zamu ce Allah zai ceto mu wannan gaskiya ne amma Allah ya ba mu maganar shi dan mu yi amfani da ita dan mu samu ceto ubangiji ya ba mu albarka ubangiji ya kare Afrika ubangiji ya ba mu hikimar da za mu zama kuma mu tsarkake zuciyarmu mu yi tsoron Allah dan saboda komai ba zai yiwu ba in babu tsoron Allah Allah sa mun gane Hausawa sun kace in kunne ya shiya shiki ya tsira na gode kwarai
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan gashin kashi wato physiotherapy a turanci tare da jaddada muhimmancin sa da kuma tattauna abubuwan da ke tilasta gashin kashi tare da ni a cikin shirin akwai TP Aisha Yahaya barka da wannan lokaci
kakarai
ko zakiwa masu sauraron mu karin bayani akan gashin kashi
shi wato gashin kashi sunan shi physiotherapy a turance yana taimakawa da dawo da amfani da motsin mutum haka dai mai ciwo irin su buguwa su karaya ko irin masu canyewan jiki kamar stroke kenan ana da musu da amfani da motsin jiki da amfani da motsawan jiki ruwa kankara ko zafi muna yawanci amfani da abin zafi shi yasa ake ce mana gashin kashi din
duk da dake yin magana irin akwai waɗanda in suka samu ko shanyewar jiki ana musu gashin kashi to banda wannan shanyewar barin jiki ko kuma shanyewar gabobi shin akwai wani abu da yake sa ake yi wa mutum gashin kashi
eh gaskiya akwai naci ma akwai karaya kafin ayi ko aiki wanda za a yi wa aiki kenan zamu masu kafin ayi masa aiki wasu ragon gabobin da kansu sandare da kuma bayan aiki ma za a yi masu kuma wanda ba aiki ko da an daure kenan su ma ana musu. Akwai masu ciwon baya wanda ma yana yawanci faruwa da mutane kusan kowa zaki ga yana fama da ciwon baya. To su ma ana musu irin gashin kashin nan da ciwon su wiya, dan targade, ciwon kafa haka da sauransu. Su arthritis irin gogan kasusuwan nan da ake yi duk ana musu.
Shin menene ma muhimmancin gashin kashi?
In mutum na da matsala, a ce bari mu dauna shanyewan jikin. Shi yana taimakawa ya dawo mutum da amfanin hannun ko kafan motsin ya dawo iya yadda zai iya dawowa dan ba lalle ya dawo daidai sosai gabaki daya ba amma iya yadda zai iya dawowa motsin zai dawo da amfani shi yana dawowa to yana daya daga cikin shi kenan ya dawo maka da shi sai kuma yana kuma hanawa ya ci gaba da baci
wato idan mutum ya samu shi shanyewar barin jiki ko kuma wata gaba a jikinsa shi wannan gashin kashin yana hana sauran gabobin su samu wannan matsala
yana hanawa saboda kin gani in kana yi kana motsa kana kuma yana ƙara taimaka mishi so yana hanawa sannan kuma yana hana abin ya sake faruwa
shin ana yi wa yara ma ko jarirai ko kuma sai mutun ya kai wani shekaru ya dan tsufa ne ake fara masa irin wannan gashi na kashi
daga jarirai gaske har tsofaffi gabaki daya ana yi musu su jarirai wasu zaki ga an haife su da matsala kaman kafofin zaki ga wasu a juye su ana iya musu gashin kashi dan a dawo da shi daidai sannan kuma akwai wasu zaki ga an haife su da shanyewar hannu wato a lokacin haihuwa wasu ana samun akasi a dan samu matsala a wurin jan bebe sai kiga ya samu matsalar hannun to shi ma ana mishi wasu zaki ga an haife su suma da dan matsalar su ga sai kiga ba sa tafiya da wuri ba sa zama ba sa ya kai stage da kamata suna tafiya suna zama suna kurarrafe zaki ga duk ba a yi to duk suma ana musu to zaki gani har zuwa kan tsofaffi gabaki daya ana yi
shin sai mutun yana da wani ciwo ne ko kuma wata matsala ne ake masa gashin kashi ko kuma mutum ne lafiya ma zai iya zuwa asibiti ya ce a dan mummotsa masa gabobinsa dan ya ji dadin jikinsa
gaskiya mai lafiya bai fiye ba su dai masu lafiya za mu advice ne su su dinga motsa jikinsu da kansu ba sai sun zo asibiti ba sun sa a musu suna da lafiya dama ana encourage mutane ana dan so mutane su dinga yin exercise wato motsa jiki to shi mai lafiya zai iya wannan shi wannan kanshi zai sa shi jin dadin jiki ba sai ya zo asibiti ba
kowani irin nau'i na motsa jiki zai yi misali ko tafiya ko kuma akwai wani nau'i guda ɗaya na motsa jiki da yake mutum ya kamata ya rika yi ko kuma ko irin aikace-aikacen gida misali mata ya ishe su
gaskiya kowane iri zai ko aikace-aikacen yayi amma dai yafi a ringa tafiya tafiya kamar irin ki dan yi da sauri shi ma ba normal tafiyan ke da kike yi ba ki dan dinga tafiya da sauri ko a cikin gidanki ne sai ki yi ba sai kin fita waje ba ki yi ki je maybe ko a cikin wurin zaman ki ne falon ki ne ko daki ki je karshe ki dawo ki je karshe ki kamar minti 30 haka kina yi ko su uku haka a sati yana da kyau
to shin akwai wani nau'i ne na abinci da ya kamata mutane su rika ci don ya taimakawa kashi da kuma gabobin jiki
to gaskiya kamar irin su abu kamar madara yana taimakawa ana so gaskiya su protein ne da su kashi haka da sauransu yana yi yana taimako gaskiya ba laifi
wato shi kashin kamar kaza ko rago na mama da ake ci shi ma yana taimakawa dan adam wajen taimakawa kashinsa
kamar gashin su rago za ku iya dan dafa abinci haka da shi da sauransu akwai su abin calcium din daga ciki da zai amfani mutum da shi in kai ta fashe da shi suna ruwan naman ka da sauransu kai amfani da shi a abinci
PTI Aisha Sutari zaki ga cewa mutane sukan kwanta in suka tashi sai su ce kai wuya na ko kuma hannu na ko wani abu makamancin haka yana ciwo shin mutum sai ya zo asibiti an yi mishi irin wannan gashin kashi ko kuma akwai irin kwanciyar da ma ya kamata mutum ya rika yi don gujewa irin waɗannan ciwuka na jiki in mutum ya tashi daga bacci
gaskiya yanayin kwanciya na sa irin wannan in ka kiyaye ba sai ka samu matsala ba amma in ka samu matsalan kuma zaka iya zuwa asibiti in bai daina ba in ka je gaskiya da muka so sai gwanda ka zo asibitin a ganka to amma dai da zaka yi ka kiyaye sai ka samu filan ka wanda ba shi da tauri da yawa ba ba laushi da yawa ba amma wanda kamar in ki dan kwanta haka ta bayan shi zaki ga ya dan fito da dan shifin ki kadan amma ba wai ya lome gabaki daya ba kuma ya koma ya tashi gabaki daya to irin shi wanda zai yi tsaye da daidai shi kashin bayan ka yadda yake abin ne yake ke kawo su ciwon wuyan da ciwon bayan kenan kun ga muna da kashi a baya tun daga wuya har baya wurin zama so akwai yadda kashin yake so ana so ya tsaya yadda yake ba a so ya lankwashe da yawa inda ya kamata a ce ba a lankwashe yake ba sannan ba a so ya mike da yawa inda ya kamata a ce ba haka ba so saboda haka ana ya kamata a ce ka samu ko filanka ko katifanka yadda da ba wanda masu laushi ba ko taurin da yawa balle shi filo wanda zai hana wanda zai canza yanayin kashinka na ba
bayan mun ji yanda ma mutun ya kamata ya kwanta don gujewa irin waɗannan ciwo na gabobi ko kuma kashi ko kuma tsokokin jikin dan adam shin misali zama fa shi ma akwai yanda ya kamata a yi a likitance
eh gaskiya muna yawan ba da shawara an mutun zai zauna ko a gida ne ko a office ne ko a mota ne ka zauna a kujera mai baya muna yawan ba da shawara a zauna a kujera mai baya shi kuma mai baya in babu abun kasan baya kai sai ka dan sa filo da zaka sa a daidai kasan bayan ka shi ma kamar yadda nace yadda zai daidai tu da yanayin kashin bayan ka so haka ake so ba a so ka dade a zauni ko ka dade a tsaye so idan ka dade a zauni kaman kai minti 30 wurin aiki ko alarm ne ka saka sai ka kokari kana tashi ka dan mike tsaye ka dan lallankwasa bayan ka da jikin ka dan wuya ka dan jujjuya shi sai ka koma ka zauna ka ci gaba da aiki muna ba da wannan shawara
to kamar wasu cututtuka ne Hausawa suke danganta shi da shi wannan sanyin kashi
akwai rheumatism akwai ka wani abu kamar rheumatic arthritis shi ciwon akwai sojojin da ke yakar cuta in ta shigo jikin dan adam shine sai su dubi su ga cells din da tissues din jikin mutum shi kanshi sai su dauke shi akaman cuta ne da ta shigo masa sai su yake shi sai su attacking na gabobin dan adam sai su janyo mashi cuta da ciwo suke da suna cikin bala'in ciwo sosai da nakasa wasu zaki ga ba sa iya motsa zaki da ɗan yatsun ma sun canza yanayin yadda suke da gabobin dai haka gaskiya to shine gaskiya abinda suka fi dangantawa da sanyin kashi
daga ƙarshe wace shawara zaki bawa masu sauraron mu domin ganin cewa idan irin wannan ta same su sun garzaya sun je asibiti domin a dauki matakin da ya dace da kuma yadda za su rika motsa jikin su domin gujewa aukuwar wani shanyewar bari na jiki ko kuma wata cuta ta gaba
muna da wannan matsalar mu ba ma son zuwa asibiti ko ciwon kai kake ji ya kamata a ce ka je asibiti yana nuna maka cewa akwai matsala a jikinka saboda haka dan Allah in dai kuna da matsala a jiki kun dai ji ko wani ciwon da ba ku san kanshi ba ko yaya ku kokari ku je ku ga likita idan likitan ya duba ku ya gani ya ga cewa kuna da buƙatar ku je gashin kashin nan za a turo ku gashin kashi sai ku zo ku fara kuma wanda suke da lafiya gaskiya ana so sosai har da marasa lafiya ma dai amma dai ku ringa motsa jiki akwai muhimmanci ko da su uku a sati ne sai ku ware ku ringa yi ba sai kun yi gudu ba ba sai kun yi wani ba kai tafiya ko da a cikin gidanka ne zaka iya ka zagaye gidanka ka zagaye gidanka kai wurin minti 30 ko 40 kana yi amma idan kana cikin yi in ka ji wani jiri ko wani ciwo ko ka fara gani duhu-duhu ko ka ji wani ba dadi ka zauna kar ka ci gaba kar ka dage ka ce sai kai dan an ce kai
akwai wani kamar sara da mutane suke da shi zaki ga in suna zaune haka bobin jikin su sukan dan daddanna su yakan yi kara kaskas wasu har wuyan su su juya yayi kara wannan a likitance yana da fa'ida
gaskiya ba shi da fa'ida ban ma fiye su gaskiya ba mutane ma dai suna irin wannan
shi kishi ma yakan jawo wani cuta ne
eh saboda yawan yin shi haka kowane gaba na da properties din su so in kana yawan mammatsa su kana yi suna wannan wasu zaki ga suna losing properties din su nan gaba kuma yana kawo irin sa arthritis haka yana gaskiya yana da dan matsala ba dai kowa ba amma yana yawan mutane
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wacce muka kasance da ita a cikin shirin wato
PT Aisha Yahaya
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya da fatan za a yi amfani da shawarwarin da ta bamu mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mayaga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jule Gresham da ta da shirin da bada umarni, Ahmad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.